Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Duk da an ci Arsenal rawa kike.
Ai ki so wannan wakar yadda take mu.
Mun saurari assalamu alaikum barka da warhaka da fatan kun kammala hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurare da maraitan Litinin dinnan 21 ga watan Satumba daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A birnin Washington DC kuma kamar yadda aka saba akan mitoci 25 da 22.16 da kuma ta internet a dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatarwa
Jamila Kabiru Fage
da Halima Jumrau.
Yau ma shirin yau da gobe zai ci gaba da duba tarbiyyar ƴaƴa da mu'amalar su da iyayensu. Zauren matasa zai duba yadda za a yi tarbiyyar ƴaƴa ta yi kyau kamar yadda take a da. Shin yaya za a yi ne a cimma wannan buri na gyara tarbiyyar yara?
Zancen tarbiyya irin wannan ta yara sai an koma tsakaninmu, mu da muke zama makota da makota, sai mun koma nan gurin za mu samu ta. Gaskiya koma asalin nan ba ƙarama yake ba ne.
Ni ne cewa a koma mu turba addinin Musulunci.
Shin tarbiyyar ƴaƴa akan iyaye kawai ta rataya ko kuwa?
Ba akan iyaye kawai ya rataya ba. Ya rataya akan kowa da kowa, akan iyaye, uwa da uba, akan makwabta, akan malamai, akan al'umma gabaki daya.
Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma tasa.
Yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC.
Halima Abdullahi na tafe da filin da fadafe, sai amsoshin tambayar mu ta ƙarshen mako, sannan ku ji ra'ayoyin wasu matasa akan wasan kwallon kafar da aka kara ƙarshen mako tsakanin manyan ƙungiyoyi biyu, wato Arsenal da Chelsea na Ingila. Ku biyo mu ku ji duka wannan a cikin shirin yau da gobe.
Jamila, wai nasara ne wai a wasan nan Arsenal da Chelsea?
Wato kin san me ya faru, referee din ne ya yi nasara.
A
referee din ne,
to wata kungiya dai wacce ta ci wadi
referee din? Dama mun san yana bugawa ne a da wayo, abinda ya faru kenan.
Masaurare
dai an ce Chelsea ce.
Masaurare, tambayar mu ta ƙarshen mako, wato menene akan gabojen bata tarbiyyar matasa a arewacin Najeriya? Ga dai da kuka amsa mana wannan tambaya a Facebook.
Filin yau da gobe, rubar matsalar matasan arewacin Najeriya ita ce shaye-shaye, bayan kuma sun sha sun bugu, babu abin da ba za su iya yi ba, domin ba su cikin hankalinsu. Saƙo daga Mujahideen Muhammad.
A gaskiya, sakacin iyaye ne ke haifar da gurɓacewar tarbiyyar matasa. Saƙo daga Attahiru Hashimu.
Rashin ilimin sanin Allah tun daga iyaye har yaran, wannan ya yi mana babbar illa. Mun miƙa rayuwarmu kacokan a kan rayuwar duniya wurin ƙoƙarin koyi da nasara. Saƙo daga Abdulrahman Haruna Hudu Ingawa.
Siyasa ta taimaka wajen lalata tarbiyya, don yara sun koma ba sa karatu ko neman na kansu sai son banza. Uwaye mata sun tsunduma a siyasa maimakon kulawa da tarbiyyar ɗiyansu. Kowa kuɗi kawai ba tare da wahala ba. Saƙo daga Yahaya Yusuf.
Gaskiya rashin ingantaccen ilimi, tarbiyya da rashin aikin yi. Saƙo daga Idris Shehu.
A baya ba iyaye ne ke tarbiyya ba, har da mutanen unguwa sukan tsawatarwa da duk wanda ya yi ba daidai ba. Amma yanzu abin ya canza, duk wanda ya tsawatarwa dan wani sai dai hukuma ta raba su. Saƙo daga Muktar Salis Adam.
Jahilan shugabanni masu son kansu, saboda idan ka dubi shugabanni ko da na addini ne, idan ba su yi amfani da gaskiya ba, to sun jahilci jama'a, su kansu iyaye kuma kwaɗayi. Za ka ga dattijo ya ga yarinya mai ƙarancin shekaru yana kallanta har da aure, duk da ba haramun ba ne, amma yana kawo ta gidan duk sai ya hargitse da rigima. Saƙo daga ɗan innai KKN Yarimawa Roj.
Babu kamar matsalar shaye-shayen wiwi da shan tramol da zina da sace-sace da sauransu. Saƙo daga Sale Muhammad Sale Damari Yola, shugaban matasan Damari.
Yau da gobe, babbar matsalar da ke haifar da irin haka ita ce nuna wa yara su fiye da nisar da su kan ɗa'a da biyayya. Muddin za mu inganta son su fiye da hukunta su kan duk laifin da suka aikata, za mu tabbata cikin bacin rai da damuwa. Sako daga Usman Ibrahim Khalil.
Soyayyar da iyaye suke nuna wa ƴaƴansu a fili a wannan zamani shi ya fara jagorantar bata tarbiyya ta yadda a wannan zamani wani a waje bai isa yi ma dan wani fada ba akan yayi ba daidai ba, wanda Hausawa sun ce ka so naka duniya ta kishi, ka kinaka duniya ta so shi. Kuma har wa yau Bahaushe mai ban haushi ya ce ice tun yana danye ake lankwasa shi, idan ya bushe karewa yake yi. To mu dai a nan arewa kamar itatuwan wato samari da ƴan mata sun riga sun bushe. Sako daga Abdul Karim S Hamza. Zaurin matasa ya duba yadda za a yi tarbiyyar yara ta koma kamar ta da. Ga jagoran muhawarar Hassan Maina Kaina tare da abokan tattaunawar shi Alhaji Abubakar Gambo da Alhaji Kabiru Rahama da Alhaji Abubakar Tsari da kuma Alhassan Sha'ibu.
Zancen tarbiya irin wannan ta yara ana so a samu ta gaskiya bisabilillahi, sai an koma tsakaninmu mu da muke zama makota da makota, sai mun koma nan gurin zamu samu ta. In kun fahimce ni abin da yake nufi shine yana kar ka manta da in gidanmu ne nan gidanku ne can. In zan tafi makaranta in aka yi mun wanka anan sai an ce maza ka je ka wane in bai dauka tafi tare da shi. Ko ba haka bane? Sannan ko kuma a koro wancan a zo a buga gidan wannan a ce kai ku zo ku tafi makaranta maza kar ku sake ku tsaya ko ina. In babanka zai baka naira 10 sai ya hada ya ce to gashi nan naira 5 ku je ku kura ba. Za ku tafi makaranta har ku tafi har ku kare secondary school kuna tare haka tight friend. Sannan kuma babu wani abu da zai iya raba ku. Sannan kuma dai wannan da ake cewa an sami tarbiya mai kyau tun daga gida. Kuma gaskiya bane to iyayen yara ya kamata a ce sun dauki wannan tarbiya.
Alhaji Gambo idan muka do da Alhaji Rasin ya wannan bayanin yanzu sai ya tuno min da ciyayya kaman ciyayya.
Ga san ciyayya mana.
Wala da ana yin ciyayya. Ya zama ciyayya kuma.
Ina ai ba ai ai
to wata rawar nan ciyayya da zai taka wa mu samu tarbiyya mai kyau.
Eh to gaskiya
kuma menene ne ciyayya?
Abinda ake nufi da ciyayya wance ya kawo abincin gidansu wance ya kawo gidansu su a sai a hadu a ci gida daya. In wance Allah sa an yi mai dadi nan ba ai mai dadi ba sai a tare duka a ci. To kaga wannan zai taimaka wajen tashi tare da kuma jin tausayin juna da sauransu. Saboda kamar yanda Alhassan ya ce da za ka ga dan gidan wancan da dan gidan wancan za ka ga sun tashi tare suna abubuwansu duk a tare. To kowa zai ji kunyar yayi wani abu na asha domin kada a ce aboki. Domin in ka da yanda muka taso idan yaro bai da tarbiyya ba ka ganin shi da dan kowa. Kowa gudun shi yake. Ba ni so ya dan shi ya kusa da shi. To wannan ma zai sa wannan rashin tarbiyyar ta fita a zuciyar yara. Domin duk lokacin da za ka kana abu jama'a suna kyamarka. To amma yanzu ina in dai kana da dala to ba ko me rashin tarbiyyar ka in Allah da higa ga wani yaro yana bin
amma take mun rama me rawar da ce ya take takawa
babbar
abin tarbiyya mai kyau
babbar abin da babbar rawar da ce ya take takawa a al'umma shine samar da soyayya tsakanin makwabta da kuma kamar da malam Gambo ya fara jin tausayin juna.
Alhaji Abubakar Tsari,
na'am.
Idan muka duba ciyayya a da,
na'am,
duk da cewa Alhaji Gambo ya ce ba a yanta a yanzu, ka san kowa da dun baba an ana ciyayya in an yi abinci mai dadi a gidan su wani sai ki zuwa ciyayya a ranar wata
wala wala Hassan ka gane ni lokacin da kamar yana a ƙauye na kamin shigo bayan Abuja nan a gaskiya ciyayya ta yi mini rana domin kana gaina nan ina nuna a Suleja har ko da lokaci na koma can ƙauye na ne san can gida an bursu birnin Kebbi. Wallahi abokanin nan ba da muka ce ya su muna haduwa muna abun da ka sani duk da na canza amma ni ban canza musu ba saboda in na tuna da da abun da muka yi na kurciya ne mu je gidan wannan wanda ya kawo abincin shi wancan ya kawo abincin shi hada a ci tare ko ba gaskiya ba to yanzu nan wancan an kula gidansu kowa an sake an riga na to zuwa Abuja they are very close to inda mama na inda ni tafi ga gate amma na zo ba same ta ba sai na tambaye ne godin ta cewa ina ta ce ba mu san ta ba to ga wannan magana da take ya ce an samu tarbiya na wajen gajiyar gajiyar saboda bi da zara karfe 7 wani ga wanda ya za a isa din mu makotana guda biyu shekara ko su ko ne to da rai ka wannan wannan zaya ba san ta da kan su ko a to kaga dole mu dawo dai da matabada madawo da irin bai yarda in ba haka muka yi mallam Hassan zai mu cin nasara ina kokarin kira ga mutanen mu musamman ɗan Arewa da muke nan baki mu sani fa
da muke nan Abuja
ne da muke nan Abuja ya kusa da ne ya
ga to ai kalmar ba ta da
to ya Arewa mazauna Abuja
kun kana tabbata kamar kini
ina zuwa ɗan Arewa mu Kano Katsina Lamin Kebbi ka gane ne muke
ɗan Najeriya ne Abuja
ne Najeriya ga baki daya da muke nan zauna a birnin Abuja mu tunda da abinda aka yi mana a dawun mu mu yayin mu a da na hadin kai
amma wannan abin da Abuja yanzu ko an yi zai ni
da kira ne ne gobe
ba ni a ran da sa ta dan yi gwa wani
a ran siya wani da wani ma ran sanan wani yake wallahi kana sa hannu wanda ka yaba kawai zai ji gaba daya mutum yake
kun ga ni ma ta ji to ai wani gaba kana ma za ka mun jin dawa cikin kula da plate plate ba ba
to ai yanzu ma ba wannan ma gaskiya ba zai yi ba ko an kawo ko a gidan ma kowa plate din shi dai da kowa inda yake tarbiyya da
mutane
da kowa zai wanke hannu a zagaye kwanan nan zaka ga ma in ba mu rike kwano ba sai mun hannu sai a ce ku rike kwano kuma ba dahi da kai dahi a take ka duka ana nuna wanda hake da yanda addini ya taso ma haka za ga ana san samu ba irin wannan
amma da shi dai har yanzu suna irin wannan ba suna cin abinci suna daira din nan wadan mutum biyar ko goma za ka ga sun sa abinci
ba yana kawo soyayya
dagari
to yanzu a karshe Alhaji Alhassan idan muka duba yadda ake samun matsaloli a yanzu dangane da sha'anin tarbiyya kana ga menene za a yi a koma wa asali
ai gaskiya koma wa asalin nan fa akwai aiki fisa bilin na idan gaskiya koma asalin nan ba karama aiki ba ne sai dai kawai mutane su yi bakin kokarinsu sai try bakin kokarinsu kawai amma gaskiya yanzu a ce za a koma tarbiya irin ta da gaskiya da wahala sai dai a rage wani abu da kici
abokan tsari me za ka ce
eh gaskiya ne maganar mallam Alhassan gaskiya saboda amma ni ina ganin cewa mun cire tsanar junanmu ka gane mu cire tsanar junanmu mu cire kyamar junanmu mu nuna ma ƴaƴanmu irin yadda mu ma ake muna to idan an yi haka to tsakani da Allah za a iya dan samun kwatankwacin da amma ba irin 100% ba gaskiya
a bane ka dora wannan zaka ce
to ina ganin cewa abu dai abinda za a yi in har za a so a koma haka to da farko dai sai an dawo da soyayyar juna an dawo da kara da mutunci domin duk sun yi karanci to in har za a dawo da waɗannan ina ganin za mu iya komawa kamar yadda ake da
a rajin gaba ba a karshe
ni ina cewa a koma mutarba addinin musulunci idan aka koma bangaren yadda addini ya karantar da tarbiyya da kuma yadda ake son juna insha Allah za a samu gyara domin duk sakin layi ne barin hanya shi ya kawo mana tabarbarewar tarbiyya
kasan naje aiki wata anguwa da dogon riga na da hula a kaina sai wani yaro ta wani a cikin wani gida an gwar kowa ko da shi da kod da necktie da wani ne yana neman almajiri sai kira ni ni kuma dan jarida ne shi da ban rage ga gudu ya sai ne sai ke ga mun da turanci
yawa
yace aboki zo mana aboki ga abin da aboki
to Hassan dana wannan sadaka kakamanta da mamakka gani na ina jira rabona tunda shin tarbiyar yaya akan iyaye kawai tara taya ko kuwa mai amsa mana wannan tambaya ita ce Professor Fatima Batulu Mukhtar shugabar tsangayar bada ilimin kimiya a Jami'ar Northwest ta Kano to amma kanta amsa tambayar ta yi wata matashiya mai muhimmanci
wato tun daga farko a samar wa da yara iyaye na gari idan namiji ne ya samar wa yaran shi mata ta gari idan kuma mace ce ita ma ta samar wa yaranta mahaifi na gari wato masu tsoron Allah wanda suke su ma suke da cikakkiyar tarbiyya wannan ta haka ne shine abu na farko da mataki na farko da za a iya dauka. Sannan kuma bayan an haifi yaran tun farko a saka musu suna na gari da kware wanda yake za su iya dubawa a tarihi su nemi su koyi da mai wannan suna. Ba irin sunaye da ake sakawa yanzu ba waɗanda suka rika mamakin da kai na ake zakulo sunaye. Da akwai sunan da naje kwanan an haifi jariri wai aka saka mishi suna aka dauko daga India sunayen Indiyawa Hindu waɗanda suke ga su bautawa shanu su bautawa bira da dai makamantan su amma ka rasa sunan da zaka saka. So da haka tun farko ga wanda ake cewa suna Linzami din na wannan haka yake gara a dauko yaro a bashi suna wanda yake ya dace mai albarka. Sannan kuma wato bayan ka bashi suna ma na gari ka tabbatar da cewa wato yana yin girma irin abubuwan da yake gani kallo fina-finan na banza da suke tashi da sauransu waɗanda yake suke gurbatawa yara tarbiya da kuma irin abubuwan da suke ji ma a kafan sadarwa din nan da irin su Facebook din nan irin su Twitter din nan irin su social media din nan da sauransu abubuwan da suke karantawa suke gani duk da akwai abubuwa da suke waɗanda bai dace ka bari yaro ya riga kallo ba. Ya kamata ka nisantar da yara daga kusantar waɗannan abubuwan a kodayaushe ko kuma ka riƙa sanin abin da ya kamata ka riƙa controlling kana sanin abin da ya kamata su riƙa kalla kana duba me suke yi. Sannan ka sa yara a gaba kada ka bari su riƙa zagi ko su riƙa yin tsinuwa. To wannan kuma kai ma in ka zamanto a matsayinka na iyaye uwa ko uba ka zama kai ma mai yin zagi mai yin tsinuwa to ba fa za ka iya hana su ba. Saboda kai kanka sai ka yi wa kanka linzami ka zama baka siffantu da irin waɗannan ɗabi'an ba. To ta nan ne kawai su ma yara za su iya hana su hannu. A madadin wannan ka riƙa yi musu addu'a. In ma sun yi ba daidai ba ne ko kana sana ganin suna yin wata ɗabi'a mara kyau ka riƙa yi musu addu'a. Kuma lokacin da zaka shi musu albarka da yawan lokaci ka riƙa shi musu albarka. Wannan shi ne bakinka in ya tabbata a kan haka za su tashi yara masu albarka. Amma yawan zagin nan da aibata su da tsinuwa to sai ya sa su tashi a kan wannan tsinuwan da aibatawa da kake yi musu. Sannan ka tabbatar cewa inda za a tabbatar cewa za a tada yara a kan imani da taƙwa da kuma yin sallah a kan kari a lokacin da ya kamata a fara koya musu sallah a kula da cewa suna yin sallah. Yanzu sai shiga yara sun kai shekara 20 ba za a tashe su su yi sallah da asuba ba. A kyale su sai sun da suka tashi daga bacci. A riƙa gaya musu su san cewa wannan duniyar da ake ciki wato ba dawowa ba ce za a yi da akwai lahira. To yara za su tashi su ga cewa sun yi rayuwa ingantacciya. Saboda haka wannan yana da muhimmanci su san tarihin tushensu tun farko don su zamanto masu alfahari da shi. Sannan kuma banda wannan in dai za a zamanto cewa an ba wa yara ilimi da ya dace mai amfani na addinin musulunci da kuma na boko mu duka gabaki daya a hada musu ya samu ilimi mai zurfi. To wannan zai taimaka musu a rayuwarsu ta duniya da kuma rayuwarsu ta lahira. Sannan kuma ba ma ilimi ba kawai wato tarbiyarsu na mu'amalarsu da kuma halayyarsu da ɗabi'unsu. Saboda haka in za a bi wannan tsari to lalle za a iya dawo da tarbiya irin ta wadda ake so irin a samu yara masu hankali masu cikakkiyar tarbiya a koya ma yara jin kunya. Saboda in dai ba sa jin kunya to ba abin da ba za su iya yi ba a duniya. Saboda haka a koya musu jin kunya abu ne mai amfani kwarai da gaske zama da kawaici ba ko menene za su riƙa bayyana ba ko su fito suna yi a gaban mutane. Yanzu sai ka je wurin gidan biki sai ka ga yara 'yan shekara 5 shekara 7 sun fito cikin mutane 500 800 mutum 1000 kawai suna yin rawa suna yin rawa iyaye kuma ana ci ana zauna ana dariya ana nuna kaga wannan kaga wancan amma ba a yi tunanin cewar yaron a wannan shekarar baya jin kunyar ya fito cikin mutane yana gantsare-gantsare ba a ce za a kira shi a ja mishi kunni sai a ga cewa wata burgewa ce to kunya tana da muhimmanci kwarai da gaske sannan kuma da suturar da suke sakawa ya kamata a koya mata yara mata yadda ya kamata su saka sutura irin yadda musulunci ya umarni sannan kuma yara ma za su yi irin tasu sannan kuma wato ya kamata mu sani cewa haƙƙin tarbiya ba akan iyaye kawai yara taya ba haƙƙin tarbiya yara taya akan kowa da kowa akan iyaye uwa da uba akan makwabta akan malamai akan al'umma gabaki daya saboda haka in iyaye za su fahimci wannan ya kamata su sani su rika kauda kai limuddin yaran su kai ba daidai ba wani yana tsawatar musu kada su ce za su dauki abin ya mai da shi abin gaba
Jamila ki dage min da Chelsea da Arsenal wa ya sha kashi ne
ya zama a kwatanta kin san cewa da mutane tara da 11 fa akai wasan to dan haka
wata kungiya ce tai wasa da mutan tara
Arsenal dan haka ma ba zancen waye yake dan
wa sha kashi kawai so nake ki faɗi suna
kin san me zai faru ne ya kamata ki tambaye shi wannan referee din nan da bai yana wasan amma dai yanzu za mu ji yanzu ga Halima Abdullahi da filin da fadafe
yau kasar nufa zamu koma domin kuwa dai abinda muka tanada miyar wake to ita dai wannan miyar wake sai in ce nan ma uwar gida kina buƙatar kayan miya da kifi domin kuwa miyar wake tana buƙatar kifi indai da hali da fari idan kika tashi zaki kawo isasshiyar albasar ki da attaruhun ki da dan tattasai idan kina buƙata zaki jajjaga su idan kika jajjaga su zaki aje su gefe guda a can gefe guda kuma shi wannan waken naki zaki dan surfa shi haka ka dan sama sama a turmi kowace dai uwar gida dai na san kin san yadda ake surfa wake to idan kika surfe wannan waken naki sai ki wanke shi tamkar yadda zaki yi alala idan kika wanke shi sai ki kawo tukunyarki mai kyau kin tabbatar da tsaftarsa ba tsakuwa ba dukkanin wani datti a ciki sai ki zuba shi a tukunya idan kika zuba a tukunya sai ki kawo ruwa buƙatar iya adadin waken ki sai ki zuba ki tabbatar da ruwan ya dan sha kan waken idan kika zuba sai ki dora shi a tukunya ki rufe ki bar wannan wake naki yayi ta dahuwa yayi ta dahuwa yayi ta dahuwa yayi ta dahuwa har sai wannan waken naki ya dahu ligib wanda shi da kansa ma shi kadai waken zaki ganshi yana farfashewa to nan a gefe guda kuma wannan kayan miyan naki uwar gida sai ki same su da manjan ki sai ki soya su idan kika soya su kaman yadda ake yin dai ɗan riƙwarya-ƙwaryen miyan nan mun sha yin ta a wannan filin wato sauce to idan kika dan soya su sama-sama sai ki hada ɗanyen kifin ki ne ko bushashe ne kike buƙata mun sha kawo yadda ake gyara kifi a nan a wannan fili namu to dama kin riga kin gama gyare wannan kifi a ɗanyen shi sai ki dan tafasa shi sai ki hada shi a cikin wannan ɗan sauce naki da kika yi wannan kuma wake da ya dahu sai ki juye wannan ɗan miya take a kai idan kika juye sai ki fara dan rage wuta sai ki bar su dahu su dahu su dahu nan dama kin riga kin zuba kayan kamshin ki da magin ki da gishiri sai ki rage wuta domin wannan waken ya fara nuna idan ya nuna ya nuna ya nuna ya nuna sosai ya dahu sai ki kawo maburgi ki burge shi idan kika burge wannan waken gaba ɗaya ya biyu ya biye a cikin wannan kayan miyar da kika hada su da wannan kifi idan kika burge su uwar gida sai ki ƙara rage wuta ki bar shi ya dan ƙara turara minti ɗaya ko biyu ita dai wannan miyar wake uwar gida in kin ga dama zaki iya yin amfani da ita ki ci da tuwon shinkafa to na san dai yau dai na aru bakin nufawa na ci musu sai in ce gare ku anti Halima da Jamila a cikin shirin yau da gobe
Kamila, da wani irin tuwo za ki sha miyar ki ta waki?
Tuwon shinkafa.
Tuwon acca.
Tuwon acca kuma?
Tuwon acca kin maɓari dai. To yau ma ga Faisal Abdullahi Kano da tattaunawa shi da wasu matasa akan karawar ƙarshen mako tsakanin manyan ƙungiyoyin wasan ƙwallon ƙafar Ingila, Arsenal da Chelsea. Jamila, Arsenal da Chelsea.
Sunana Salim Tijjan dan Wawu, kungiyar da nake goya baya sunanta Chelsea. To, gashi wasa ya kare tsakaninku da Arsenal, ko ya taba kana? Wasa ya tashi ya mana dadi, mun ci asara da karfinmu. Na kuka ci su, biyu ba ko daya. To, kana ganin me ba ku wannan nasara? Kowai saboda mun fi karfin su. To yanzu kana ganin wasannin da kuka ci a baya da wasannin da kuka ainihin faɗi ku samu nasara ba a baya, nan ma kuna da karfin?
Wannan sakacin yan wasa ne saboda akwai inda sun gaji a ciki, kamar lamba biyu Chelsea Ibrahimovic ya gaji da Zenteri shi ne matsalar da, amma yanzu da aka fara gyara shi wasa ya fara daidai.
Yanzu dai da alamun nan gaba za ku kokarta.
Ai, saboda daman wasannin bayan ma da aka samu matsala saboda fitar dan wasa guda ɗaya Oscar ya samu ciwo, amma yanzu ya samu lafiya ya dawo.
Sunana Mukhtar T, kungiyar da yake guda baya ta ce Arsenal, dama an saba jina.
To, ga shi wasa ya kare tsakaninku da Chelsea. Ko ya tauka?
Wallahi wasa ya wakala, Chelsea sun ci mu biyu ba koda.
To kuma gashi satin da ya gabata kayi mun kuli cewa za su shigo gidanku za ku ragargaje su, kuma sai gashi sai ragargaje ku ya ga ta kasance.
Eh, to ai idan ka duba da a ce an yi ballin 11-11, to shine idan ka ci mu za ka yi mun magana. Amma yanzu kai duk wanda ya kalli wasan ya san rafali ne ci mu, saboda 9 against 11 muka buga balle kan shi, amma da a ce 11-11 ne wallahi sai sun gane kwarar su.
To wannan ai wannan uzuri ne da dukkan ƴan kallo suke amfani da shi, da an ji su dama sai su ce rafali ne ya ci su.
Ba haka bane, mu duk wanda ya kallo wasan mai asara rafali ne ya ci su, da ƴan Manchester da ƴan Man City da ƴan Madrid suna jajanta mana kan abin da rafali suka mana.
Yanzu kana ganin Mourinho bai sai ya ci ku ba?
Wallahi ya gama cin mu Mourinho bai sai ya ci mu ba. Saboda in ka duba ka ga yanda muka fito a fasa muka doka masa bal. Shi kansa ne ta ci ko mun raba yayi.
To yanzu kana ganin hakan za ta ci gaba da kasancewa ne ko kuma akwai gyaran da kake?
Akwai gyara da za a yi sosai, saboda ina gaya masu kiya ya haduwan mu da su ta gaba, ina gaya ma bakwai za mu ci su ba ko dai kar guda ka aje.
Jamila, na ji ke ma kina ta wallahi kuwa.
Mukhtar ya yi gaskiya.
Ni kin san mamakin da nake? ƴan wasa da ƴan siyasa. ƴan siyasan ma na ɓangaren adawa, duk in aka yi zaɓe jam'iyya da ke mulki ta ci sai ai magudi ne. To haka ƴan wasa, idan aka kara aka ci ƙungiya ɗaya sai a ce ai rafali ne, ai arbitr ne.
Ba ko da yaushe, inda kin kalli wannan wasan zaki gane cewa rafri ya taka rawa sosai a wannan. Yanzu ma dai ke tunanin ki ga cewa ta yaya ma aka ƙare da mutane tara? An ba da jankati guda biyu ba a cikin wannan wasan,
don ta yaya? Alƙalin wasa ba a banza zai ba da jajayen kati ba, sai ka yi laihin da lallai ya kamata a yi waje da kai.
Inda kin kalli wasan, jankatin farko da aka bada shi ya canza wasan ga baki ɗaya, don da farko da za ta fi rabin hutun rabin lokaci ɗin nan kwata-kwata Chelsea sun kasa sakawa, amma ana ba da jankatin nan sai da suka ci Arsenal. To tun daga wannan lokacin wasa ya canza.
To yanzu dai ina jajantawa Jamila, na jajanta. Kuma Mukhtar ya ce wasa daga babakwai za ku dirka, za ku ragargaza.
Ni dai Mukhtar, ina jin daina, kaɗan rage kaɗan, mu dai bari sai mun kai lokacin.
Yawa, to masu saurare, ƙarshen shirin yau da gobe kenan. A yau da fatan kun ji daɗin shi, kuma kun amfana da darasin da ke ciki. Sai kuma gobe Talata da izinin Allah mu sake dawo muku da wani shirin yanzu a madadin
Jamila Kabiru.
Da wanda ya haɗa sauti ya jagoranci shirin kuma ya ba da umarni Mr. Daniel Brown da injiniya mu Mr. Keith Holmes, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata sai gobuwar haka da izinin Allah.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.